Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba Yakub muke rine tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri da yammacin yau Litinin 31 ga watan October shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai.
To baba an sako wani ma'aikacin kare gandun daji kuma likitan dabbobi mai takardar zama kasashe biyu, Faransa da Australia, wanda aka yi garkuwa da shi a makon da ya gabata a kasar Chadi. Hare-haren da Rasha ta kai san taba biranen Ukraine da yawa a yau Litinin, inda jami'an Ukraine suka ce hare-haren sun shafi wuraren ababen more rayuwa. Hukumomi a India sun ce akalla mutane 132 suka mutu sakamakon rugujewar wata gada a jiya Lahadi, wadda aka yi wa gyare-gyare a kwanan nan, wato gadar kogin Machu a yammacin jihar Gujarat.
Kanun labarin kenan. A cikin shirin za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jagoranci taro a kan tsaron ƙasa da manyan hafsoshin tsaron ƙasar.
Ana iya kallon wannan kusan katsalanda wadda ita kasar Amerika ta yi akan harkar cikin gida a Najeriya, cewa ta fitar da sanarwa akan tsaro wanda kuma zai shafi yanayi na tsaro a cikin ƙasa. To wannan ba haka yake hurda na tsakankanin ƙasashe ba. Najeriya ba za ta je Amerika ba ta yi irin wannan.
Wani harin ta'addanci kuma da aka kai akan ƴan sanda a Madarumfa dake kan iyakar Niger da Najeriya ya kashe jami'an ƴan sanda.
Idan Allah ya sa ka samu nasara, ka zama shugaban ƙasar Najeriya.
To jama'a, muna aikin gafara, sai mu ji rahoto na uku wanda hukumar tabbatar da ingancin kayayyaki na Najeriya ta tabbatar da ta kaddamar da wani sabon tsari na auna kayayyaki a Kano, da nufin kayayyakin da ake sarrafa su a Najeriya za su samu karbuwa a kasuwar duniya. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma muna tafi da shirin ilimi wanda baban gidan Jibrin zai gabatar. Sannan za ku ji kaɗan daga cikin wato ra'ayoyi da kuma sauraro ku aiko mana ta hanyar email. To amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. An sako wani ma'aikacin kare gandun daji kuma likitan dabbobi mai takardar zama kasashe biyu, Faransa da Australia, wanda aka yi garkuwa da shi a makon da ya gabata a kasar Chadi. Shugaban kasar Chadi Muhammad Idris Deby ya sanar da sakin Jerome Huguenot a jiya Lahadi a wani sako da ya wallafa a shafin Twitter ba tare da bada karin bayani ba. A ranar Juma'ar da ta gabata ne, wasu mahara da ba a san ko su waye ba suka yi garkuwa da Huguenot, wanda ke kula da wurin shakatawar Oris Park a madadin kungiyar raya gandun dajin yankin Sahara da ake kira SCF a takaice. Kungiyar SCF ta kwashe shekaru da dama tana aiki don sake maido da nau'in barewar dawa da ake kira Shmira Horn Oryx. Nan take dai ba a bayyana ko an biya kudin fansa domin sako Huguenot ba, ko kuma dalilin yin garkuwa da shi. Hare-haren da Rasha ta kai san taba biranen Ukraine da yawa a yau Litinin, inda jami'an Ukraine suka ce hare-haren sun shafi wuraren ababen more rayuwa. Magajin garin Kiev Vitali Klitschko ya ce hare-haren da aka kai a babban birnin kasar sun janyo katsewar wutar lantarki da ruwa a sassan birnin. Kirilo Timoshenko, mataimakin shugaban fadar shugaban Ukraine, ya ce makamai masu linzami da Rasha ta harba sun taba na'urorin lantarki a yankunan Ukraine da yawa. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba ya ce bai kamata a kira hare-haren da aka kai na mai da martani ba. Ya faɗi hakan ne saboda ikirarin da Rasha ta yi na cewa Ukraine ta kai hari akan wani ayarin jiragen ruwan yakinta a yankin tekun Crimea da aka mamaye. Hukumomi a kasar India sun ce akalla mutane 132 suka mutu sakamakon rugujewar wata gada a jiya Lahadi, wadda aka yi wa gyare-gyare a kwanan nan, wato gadar kogin Machu a yammacin jihar Gujarat. An kwantar da mutane da dama a asibiti, kuma jami'ai sun ce suna fargabar adadin waɗanda suka mutu zai iya ƙaruwa. A yau Litinin, kafofin yaɗa labaran kasar. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kaɗan, Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jagoranci taron majalisar tsaro ta Najeriya domin sauraron bahasi akan tsaron kasar da kuma mayar da martani ga Amurka da Ingila da kuma bayanin gargadi akan yuwuwar kai hare-hare a Abuja da kewaye. Daga Abuja ga rahoto wakilinmu Umar Faruk Musa.
Bayan wannan taro na gaggawa da shugaba Muhammadu Buhari ya jagoranta, General Muhammadu Babagana Mungunu mai bada shawara akan sha'anin tsaro da General Lucky Irabo wanda shine Hassan Hafsoshi na dakarun tsaro na Najeriya da kuma ministan hudda da kasashen waje Geoffrey Onyama da waɗansu ofishin gwamnati wanda ke da nasaba akan halin tsaro ne suka gana da manema labaru inda suka karfafa zuciyar ƴan Najeriya da kuma ba su karfin gwiwa cewa babu barazana babu tsoro akan bayanan da suka fito da waɗansu ofishoshin jakadanci na kasar waje da ke Najeriya na cewa wai za a samu rudu ko hayaniya akan sha'anin tsaro har ma suna gargadi ga 'yan kasarsu da masu ziyara Abuja da kewaye cewa su yi taka tsantsan.
I would like to first and foremost assure all the citizens of this country that any exaggerated sense of insecurity.
Yace ina tabbatarwa 'yan kasa cewa kowane irin zafafa halin tsaro ko yaɗa zancen kanzon kurege akan tarwatsewar matakan tsaro a Najeriya ba zai yi tasiri ba saboda halin da ake ciki dakarun tsaro na Najeriya da soji da 'yan sanda da jami'an farin kaya da sauran wanda ke hannu akan sha'anin tsaro tsaye suke akan kafafunsu kuma suna nan da zummar sa ido akan kowace irin barazana da za ta iya fitowa daga kowane bangare na kasar amma dai maganar cewa wai za a samu wata fitina ko ta tashin tashina ba gaskiya bane kuma ba zai yi wani tasiri akan irin matakai ko nasarorin da bangaren tsaro na Najeriya ya samu a 'yan watannin nan ba wurin yaƙi da ta'addanci yana mai cewar kayayyakin aiki da aka samu da kuma irin horo da aka ba jami'an tsaro akan manufofi na sa ido akan turba ta tabbatar da cewa ba a samu barazanar taɓarɓarewar tsaro ba suna nan ba tare da sun girgiza ba shi kuwa ministan hudu da kasashen waje Geoffrey Onyama ya bayyana cewa ana ɗaukar matakan tuntuɓar ofisoshin jakadanci da ke Najeriya domin a yi aiki bai ɗaya da fahimtar juna da kuma tabbatar da cewa ba a fitar da duk wasu bayanai da za su iya ruɗe ƙasa ko nuna cewa ana cikin hali na ƙaƙanikayi a kan sha'anin tsaro ba inda yake cewa.
Also working with and engaging with the foreign missions
za mu ci gaba da hulɗa da tuntuɓar ofisoshin jakadanci da abokanninmu na ƙasashen ƙetare domin yin cuɗanya da ƙara zumunci da inganta ayyuka na tsakaninmu domin tabbatar da cewa matsalolin tsaro ba su taɓarɓare a cikin Najeriya ba bisa ga bayanai da ake fitarwa waɗanda ba su dace ba ko kuma an zafafa su ba tare da tuntuɓa ba. Ya ce za a ci gaba da yin tuntuɓa ta maslaha ba tare da tada hankali ko ruɗe ƙasa a daidai lokacin da ake yin waɗansu bayanai ba. To bayan ministan hulɗa da ƙasashen waje ya ƙara bayaninsa, General Lucky Irabo wanda shi ne Hafsan Hafsoshi na jami'an Najeriya shi ya tofa a lokacin bakinsa inda yake nuna cewar dakarun tsaro na Najeriya suna ci gaba da samun nasarori wurin daƙile matsaloli na ta'addanci a sassa daban-daban na Najeriya ba ma Abuja da kewayenta ba kawai. Shina bai ba da ƙarfin gwiwa cewa lallai dakarun tsaro ba za su yi ƙafa a gwiwa ba wurin tabbatar da cewa an ci gaba da kare rayuwa da dukiyar al'ummar Najeriya. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Yanzu ku ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
Ma'aikatar harkokin wajen Iran ta ce kalaman da jami'an Jamus suka yi akan sanya wa rundunar tsaron Iran ta musamman takunkumi ba su dace ba kuma ba su da ma'ana. Da yake magana da manema labarai a wani taro a yau Litinin, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Iran Nasir Kanani ya ce irin wannan takunkuman zai saba wa doka. Ministan harkokin wajen Jamus Annalena Baerbock ta faɗa a jiya Lahadi cewa Jamus da tarayyar Turai na duba yiwuwar sanya takunkumi akan rundunar Iran ta musamman da ake kira IRGC a takaici. Ta faɗa wa gidan rediyon ARD cewa ana kuma nazarin yadda za a ayyana rundunar a matsayin kungiyar 'yan ta'adda. Kalaman Baerbock na zuwa ne kwana ɗaya bayan da kwamandan rundunar ta IRGC Hussein Salami ya gargaɗi masu zanga-zangar ƙasar akan kada su ƙara yin gangami. An dai shafa makonni ana zanga-zanga a Iran tun bayan mutuwar Mahsa Amini mai shekaru 22 a hannun 'yan sandan ɗa'a da suka kama ta a tsakiyar watan Satumba da ya gabata, wacce 'yan sandan suka ce ta saba ka'idojin shigar musulunci na ƙasar. Tsohon shugaban ƙasar Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, ya samu nasara akan shugaba mai ci, Jair Bolsonaro, a zaben shugaban ƙasa da aka yi a jiya Lahadi a Brazil karo na biyu. Da Silva ya samu kashi 50.9 cikin 100 na kuri'u kashi 99.9 cikin 100 da aka kirga. Jami'an zaben sun ce nasarar da Lula ya samu kusan tabbataccen lissafi ne. Sun yi kokarin binne ni da raina, amma gani nan, a cewar zababben shugaba da Silva a jiya Lahadi. Sai dai Bolsonaro bai amince da kayan da ya sha ba a zaben na jiya Lahadi. Ko da yake kwana ɗaya kafin zaben zagaye na biyu, ya ce babu shakka duk wanda ya fi samun kuri'u shi ya lashe zaɓe.
A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayan rahotanninmu. Wasu mahara sun kai hari a kofar 'yan sanda da ke ƙauyen Madarumfa na Maraɗi da ke kan iyakar Najeriya, lamarin da ya sanadiyar mutuwar 'yan sanda guda uku da raunata wasu mutane biyu. Ga dai ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da Mansur Sani, wakilin murya Amurka daga Maraɗi ya aiko mana.
Wasu mahara sun kai hari a daren jiya wayewar yau Litinin a gate ɗin police da ke ƙauyen Dabura Madarumfa Maraɗi da ke da iyaka da Najeriya. 'Yan sanda uku ne suka kace har lahira, guda da wani yaron su suka ji ciwo suna jinya a asibiti domin karɓan magani. Labari mai tushe ya nuna cewa maharan sun zo ne da bindigogi suka buɗe wutar harbi kusan shafin dare, lamarin da ya ƙara jefa al'ummar yankin cikin halin ɗaɗɗar bayan matsalar masu garkuwa da mutane da ta haddabe su. Game da haka, ga tsokacin wasu daga cikin su. Haruna Sani da ke da matsayin magajin garin Madarumfa ya yi jan hankali ga al'ummar yankin wurin taimakawa don binciko ɓata gari.
Abu ne wanda ya faru tun ƙarfe 12:30 na dare, to kayan ma muke zuwa can mun ɗan leƙa nan likita ma'ajiyar gawa, mun je mun isko gawa police guda uku wanda suka haɗu bisa kan wannan halba-halba da 'yan ta'addan nan suka yi musu, ko ko barayi ko ko malamin ma san me zan ce musu ba, sun rasa rayukansu. Akwai wanda suka ji ciwo cikin su, akwai inspector guda shi an halbe shi ga kawa ya ji ciwo da yaran su guda mai dawa musu abinci shi ma ya an halbe shi har sashe hudu ke ciki. Gwamnan jihar Maraɗi shi ma ya zo ya shaida da idanun shi. To aka ce mu nan Madarumfa wanga abubuwan ba mu saba ganin su ba, to muna fata ubangiji Allah sa ya tsaya daga nan wurin, kuma muna fata manyan mu na gaba su sa ido bisa kan wanga abubuwan. Lokacin nan muna da NCSF da suke yawo a cikin department din Madarumfa cikin community Saho Gabi da community Madarumfa da Dan Isa. To daga baya aka dauke su aka yi canyan ma da su, to muna roko dan Allah dan Annabi wannan mutane a samu a maido mu su.
Al'ummar wannan yanki na Madarumfa dai sun yi shekaru cikin wannan matsala ta rashin ingantaccen tsaro wanda suke alakantawa da makwabtaka da dogor iyakar Najeriya da abin ya fi kamari Mansur Sani muryar Amurka daga Maradi ya muryar Niger
ta gaida Mansur Sani da wannan rahoton Hukumar tabbatar da ingancin kayayyaki ta Nigeria wato Standard Organization of Nigeria SON ta kaddamar da sabon tsarin auna kayayyaki a Kano da nufin ganin cewa kayayyakin da ake sarrafa su a Nigeria suna samun karbuwa a kasuwannin duniya daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari da ya aika mana
baya ga tabbatar da cewa kayayyakin masana'antun Nigeria na gogayya da na kasashen duniya sabon shirin auna kayayyakin yayi daidai da daftarin yarjejeniyar cinikayya tsakanin kasashen nahiyar Afirka mai tanadin cewa lalle sai kayayyakin da ingancin su suka cimma mizanin da ake bukata ne za a fitar da su domin sayarwa a kasashen Director General na hukumar tabbatar da ingancin kayayyaki ta Nigeria SON Alhaji Faruk Salim shine ya kaddamar da shirin a nan Kano kuma yayi karin haske dangane da manufar shirin
mun musu alƙawari cewa zamu zo mu gwada scaling su da kuma sauran kayan ayyukan su mu tabbatar cewa ingantattu ne kuma suna gwada abin da ya kamata su gwada daidai wa daidai babu kungi a harkar su kuma ko ai musu kungi ba daman tsari ne muna da shi amma na'urorin gaskiya sababbi ne wasu kwanan nan ma muka siyo su wanda suka yi da kamun mu busu sai na'urorin da ya kamata ba kuri Allah ba kudi ne kuma menene dai yanzu dai mun ƙara siyo su saboda muna na'urorin yanzu da yawa shine muka zo mu tabbatar cewa mun yi aikin nan
kamfanoni takwas ne hukumar ta SON ta zaba wajen kaddamar da wannan sabon tsarin awo Dr. Ibrahim Muhammad Gerawa shine manajan director rukunin kamfanonin Gerawa guda cikin waɗanda aka zaba kuma ya fayyace tasirin sabon tsarin ga aikace-aikacen su
kowanne kamfani yana da skeli bayan ma skelin kuma akwai abubuwa da ake amfani da su a kamfani kamar abin da yake gwada yawan iska da take wucewa da yawan zafi na tiriri da yake shiga da yawan mai da yake wucewa da yawan ruwa da yake wucewa skelin naka yana auna kaya daidai kana yin asara ne ko kana cutar wanda suke sayan kayanka muna da tsarin sai dai ba kamar yanda yake a zamanance ba kamar yanda wannan yake muna da skeli kuma muna auna skelin mu ne a duk bayan wata uku to yanzu kuma mun ma san cewa ashe sun da organization alhakinta ne ta ringa bin masana'antu tana auna
to ko akwai hukunci akan masana'antun da ba su yi aiki da wannan sabon tsari ba Alhaji Faruk Salim ya ce
eh muna da yanci kuma doka ta ba mu izinin mu je mu kai ka kotu a kwace wannan kayan a ce ka gyara in ba za ka gyara ba a ce ka tara amma abin da muke yi yanzu muna aiki tare da masana'antu ne gyara kayan ka ai zama sakin maraba
wani babban al'amari da ke damun yan Najeriya shine yawaitar kayayyakin jabo a cikin Najeriya da aka shigo da su daga kasashen ketare to amma babban director na hukumar SON ya ce hukumomin da al'amarin ya shafa na taka rawar gani wajen dakile wannan al'amari
hakinmu ne yanzu muna tare da custom da NAFDAC da sauran hukumomi mu dinga duba kayayyakin da ake shigo da su kuma har ka fasa gori ai da mun ba daidai ba ce in mun kama kwacewa muke yi mu je kotu by destroying abin wato in ka dauki taya tsohuwa kaga wannan ma ba wani hurumin ma ka shigo ita kwace ta kawai zamu in ka ke da mu yayyanka ta mu je kotu a ba mu hurumi sannan a daure ka ko a maka ta cika tare
Alhaji Faruk Salim kenan babban director hukumar tabbatar da ingancin kayayyaki ta Nigeria SON Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
a gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkwan dan Adam.
Shan hakika ba da tangarda ba, kalji marar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayen mushinku, jama'a kiranmu nake bisa daje.
Masauraro assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkwan dan Adam. A cikin shirin namu na yau zamu duba wani batu ne da ya kunno kai a kasar Amurka, inda shugaban kasar Amurka Joe Biden ya alƙawarin yafi wasu basuka da gwamnatin tarayya yake bin dalibai da suka yi karatun jami'a a kasar al'amarin da kuma ya jawo kace na ce tsakanin jam'iyyar Democrat mai mulki da kuma jam'iyyar Republican mai adawa naku babangiji prince fatan zai sauraro lafiya
kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayinmu shin yanku jama'a kiran mu nake bisa dagewa
to kamar da kuka je tada farkon wannan shiri a kwanakin baya ne shugaban Amurka Joe Biden ya bada umarnin yafewa dalibai da suka yi karatun jami'a a kasar ta Amurka ba su kan da gwamnatin tarayyar kasar Amurka ke bin su dama dai dalibai musamman ɗan kasar ta Amurka sukan samu bashi ne daga gwamnati domin yin karatu to sai dai kuma wannan mataki na shugaba Joe Biden ya jawo kace na ce amma ma dai daga bangaren an adawa wato ɗan jam'iyyar Republican to ko ina tasirin wannan mataki da shugaba Joe Biden ya dauka akan daliban da kuma adawan da ɗan jam'iyyar Republican ke yi da kuma koyi da kasashe irin Najeriya za su yi da wannan tsari na bada bashi ga dalibai domin yin karatun digiri haka haka ne na tattauna da Malam Shehu Yusuf Kura wani mazaunin kasar Amurka kuma mai sharhi akan harkokin siyasa da yau da kullum a kasar ta Amurka
tsarin ilimi na Amerika da kuma na Najeriya ko kuma na Ingila ya sha bamban sosai na Najeriya yanzu ne aka fara samun jami'o'i masu zaman kansu a Amerika kuwa jami'o'i masu zaman kansu ne ma aka fara yi kusan shekaru 300 ko 300 da wani abu da suka wuce tun ma kafin kasar ta samu mulkin kanta amma a yanzu jami'o'i a Amerika kusan kowa ma yana da su akwai masu zaman kansu din manya-manya irin su Princeton irin su Yale irin su Georgetown irin su George Washington irin su Stanford ga sunan manya-manyan jami'o'i ne wanda sai ƴaƴan manyan attajirai ne suke zuwa idan ma baka da miliyoyin kuɗi ba za ka tunkari waɗannan jami'o'i ba sannan kuma akwai jami'o'i na gwamnatin jiha ita gwamnatin tarayyar Amerika ba ta da jami'o'i sai na musamman akwai jami'o'i na tsaro akwai jami'o'i na binciken karkashin teku akwai jami'o'i dai waɗanda suke su da a professionals ba kowa ne zai iya kafa su ya tafiyar da su ba don haka gwamnatin Amerika ce take yi to kuma akwai jami'o'i na jihohi jihar Maryland tana da jami'o'i da yawa wajen guda 10 wani abu haka kuma kananan hukumomi ma suna da jami'o'in su kaga akwai mu a karamar hukumar da muke zaune ana ce da ita Prince George's County to akwai Prince George's Community College akwai kananan hukumomin da kowace tana da jami'ar ta
to anan za iya cewa ma tsarin ilimin Amerika ya bambanta kenan da na Najeriya gaba daya
tsarin ilimin su ya bambanta da namu kaga a can yaro aji 12 yake yi gaba daya in ya fara sai yayi aji 12 nan daga nan sai a bashi diploma to idan yayi kokari kuma to sai ya tafi makarantar gaba da high school sunan makarantar su high school da ake gamawa to almana dai shine bayan da za a yi yaro ya fara makaranta a ce saboda wasu matsaloli bai gama ya samu diploma ba kuma kusan kashi 17 ne kawai na al'ummar Amurka suke da degree kusan kashi 80 da wani abu duk high school diploma ce da su kana gama high school diploma ka cancanci kai aiki kowane irin aiki za a kai ka anan za ka samu horanka na aiki anan za ka tafi kai makaranta in kana so kana aiki kana zuwa makaranta ko da yamma ko da rana ko da daddare saboda haka ba wai irin tsarin mu ne na nan ba na dai kenan
to ya ake kenan
to abinda ake yi idan yaro yana high school tun yana aji 10 shine ya kusan fita daga makaranta jami'o'i za su zo makarantun su za su ringa ganawa da su domin su san wannan dalibin me yake kokarin sa me yake kwazon sa me yake sha'awar sa jami'o'in nan za su ringa neman yara waɗanda za su shigo su idan yaro ya yadda zai shiga kamar yanzu University of Maryland yanzu kamar ni yata a can America tana yin university ana ce da ita Morgan State University ko a ko kuma Bowie State University to Bowie State University din nan ta gwamnatin jiha ce ta bakaken fata ce tun wajen 1830 da wani abu aka kafa ta ta bakaken fata ce to lokacin da ta gama makaranta high school din dama za ta ciki abinda ake kira PAPSA ita ce takardar neman tallafin ilimi na gwamnatin tarayya to sannan kuma za ta nemi wannan tallafin ilimi da za a bata ba wai ita da ita za su zauna ba za ta gaya wa gwamnatin tarayya ga makarantar da nake nema gwamnatin tarayya za ta aika makarantar nan da gaske ne Fatima tana neman ta shigo makarantar ku ko kuma kun ba ta admission eh mun ba Fatima admission za ta karanta kaza da kaza da kaza da kaza kuma kudin karatun ta kaza ne sai gwamnatin tarayya tace to zamu ba ta bashi da za ta yi wannan karatun saboda haka bashin amma ta zamu iya ba ta bashin kaza ne saboda haka idan tuition fees din ta da feed the books da sauran abubuwan ta kamar dala 700 ne ko dala 800 gwamnati za ta ce to zamu ba ku wannan dala 800 shikenan Fatima ba abin da za ta yi sai idan an ba ta admission za a aika ita gwamnatin tarayya za ta aika da wannan university waɗannan kuɗaɗe ita kuma university nan za ta cire duk abin da za ta cire nata za ta cire kudin tuition za ta cire kudin lab za ta cire kudin kaza za ta cire kudin kaza to daga ƙarshe Fatima kudinki dala 800 ne suka rabu
to masu sauraro saboda ƙurewar lokaci a nan shirin namu zai daga aya sai mako na gaba za mu dora a madadin bakon namu da kuma jami'a da ta bada umarnin shirin Jolly Letter Creation naku baban gida Jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon
kan hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rainawa
to madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraron ku aiko mana
Ra'ayi na farko ra'ayinka ne a do salati 10 ga Annabi Rijau kace zancen da ministan harkokin sufurin Najeriya Mu'azu Samba Jaji yayin cewa gwamnatin Najeriya za ta fitar da ƴan Najeriya miliyan 35 daga talauci kuma ta samar da ayyukan yi ga wasu ƙarin mutane miliyan 21 nan da shekaru uku tatsuniya ce kawai yake yi mana ba wani abu ba domin har yanzu talakan Najeriya bai ga abin da jiya ta yi ba balle yau don haka tazo mu jita sai ra'ayin Faruku Mahe Karoga mai cewa hakika nasarar kama wani daga cikin waɗanda ke da hannu wajen safarar miyagun kwayoyi da hukumar hana sha da safarar miyagun kwayoyi ta Najeriya wato NDLEA ta yi ba ƙaramin nasara ba ce a ƙoƙarin da ake yi na yaƙi da safarar miyagun kwayoyi a wannan lokaci da zaben ƙasar ke karatuwa Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantuwa yau ra'ayinka ne kawu mai ruwa bajuga kai ko cewa kake samun nasarar kashe komandan ISWAP a jihar Niger da sojojin Najeriya suka yi hakan abin farin ciki ne da murna daga ƙarshe muna taya su da addu'a Allah ya ƙara musu ƙwarin gwiwa da rashin tsoro su shiga lungu-lungu da sako-sako na jihar domin kakkabo duk wani dan ta'adda to ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantuwa kenan yau sai ku ci gaba da rubutuwa sannan a hankali za mu rika karantawa
to madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice
Ma'aikacin kare gandun daji kuma likitan dabbobi mai takardar zama kasashe biyu Faransa da Australia wanda aka yi garkuwa da shi a makon da ya gabata a kasar Chadi Shugaban kasar Chadi Muhammad Idris Deby ya sanar da sakin Jerome Huguenot a jiya Lahadi a wani sako da ya wallafa a shafin Twitter ba tare da bada ƙarin bayani ba Hare-haren da Rasha ta kai sun taɓa biranen Ukraine da yawa a yau Litinin Inda jami'an Ukraine suka ce hare-haren sun shafi wuraren ababen more rayuwa. Magajin garin Kiev Vitali Klitschko ya ce hare-haren da aka kai a babban birnin kasar sun janyo katsewar wutar lantarki da ruwa a sassan birnin. Hukumomi a India sun ce akalla mutane 132 suka mutu sakamakon rugujewar wata gada a jiya Lahadi wadda aka yi wa gyare-gyare a kwanan nan. Wato gadar kogin Machu a yammacin jihar Gujarat an kwantar da mutane da dama a asibiti kuma jami'ai sun ce suna fargabar adadin waɗanda suka mutu zai iya ƙaruwa a yau Litinin kafofin yaɗa labaran ƙasar sun ba da rahoton cewa gadar da ta kai kusan shekara 150 da gina ta ta balle kwanaki biyar bayan da wani kamfani mai zaman kansa da ya kwashe wata 7 yana gyaranta ya kammala aikin Rahotanni sun ce ba a bada takardar tabbatar da gadar ta birnin Mobi ta cika sharuɗan da suka dace ba kafin a fara amfani da ita. Ɗaruruwan mutane ne suka yi cunkoso a kan gadar a lokacin bukukuwan Diwali na mabiya addinin Hindu a cewar jami'ai. Ma'aikatar harkokin wajen Iran ta ce kalaman da jami'an Jamus suka yi akan sanya wa rundunar tsaron Iran ta musamman takunkumi ba su dace ba kuma ba su da ma'ana. Da yake magana da manema labarai a wani taro a yau Litinin, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Iran Nasir Kanani ya ce irin wannan takunkumin zai sabawa doka.
To man sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da kuma Julie Lizard Gresham da ma injiniyan mu na wannan lokaci Mr. Chan, Baba Yako makeri ne nake sallama da ku. Assalamu alaikum. Amma da ka ci shirin yau da gobe, shirin matasa.